Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku Makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 14 ga watan Agusta shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Hauwa da kanin labarai.
Sojojin da suka yi jin mulki a Niger sun amince da bude kofar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kauce wa tashin hankali, cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansanin da take dake arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro. A jiya Lahadi, masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da suke ciki kife a ruwa.
Kanin labaran kenan, kamar yadda kaji a kanin labaran. A cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar malaman musulunci daga Najeriya ta kwatanta gana wata da shugabannin juyin mulkin Niger da mai amfani.
Sun dai nuna matukar damuwa dangane da matakan gaggawa da ECOWAS ta dauka, waɗanda suka hada da yanke musu wutar lantarki da rufe musu bodar Najeriya. Wannan angon sun dane su kwarai, saboda talakan Niger shi yake wahala.
Haka zalika, a cikin shirin za a ji kuma cewa kasar Ghana ta shiga jerin kasashen duniya da ake fama da tsadar kayan masarufi. To ko me ya kawo haka?
Yawanci suna dogaro da kasashen waje ne wurin samar da abinci, musamman kasar Russia da Ukraine, wadda duk duniya sun fi sauran kasashe ba da bangare na hasi.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumal zai gabatar. To amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran duniya mai karantawa Hauwa Sharif. Sojojin da suka yi mulki a Niger sun amince su bude kofar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kauce wa tashin hankali, cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS na duba yiwuwar yadda za ta maido da mulkin farar hula tare da maida Muhammad Bazoum bisa shugabancin ƙasar a matsayin wanda aka zaɓa bisa tsarin doka. An kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum ne bayan da sojoji suka amshi mulki a ƙasar ta Niger a watan jiya. Hakan dai shi ne ya kai hadadin yawan juyin mulki da aka yi a tsakiya da yammacin Afirka zuwa 7 cikin shekaru 3. A fafutukar ganin an samu mafita cikin kwanciyar hankali, shugaban kungiyar ta ECOWAS wanda kuma shi ne shugaban Najeriya, Ahmed Bola Tinubu, ya yi na'am da ziyarar malaman zuwa Niger. Malaman musuluncin sun gana na tsawon sa'o'i da shugaban sojojin da suka yi juyin mulkin Janar Abdulrahman Tiani, wanda aka rawaito cewa ya bayyana Najeriya da Niger a matsayin 'yan uwan juna, ba makwabta ba kawai, da ya kamata a ce sun sasanta duk wani abin da ke tsakaninsu cikin ruwan sanyi. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro. Bayan 'yan sa'o'i, rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikinta a nan, sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta. Dakarun na MINUSMA a takaice sun bar yankin da ake kira Bear bayan da dakarun Mali suka faɗa a shekaran jiya Asabar cewa sojoji shida sun rasa ransu yayin da aka kashe wasu mayaka 24 na ƙungiyoyin 'yan ta'adda Al-Lahira lokacin wani kwanton ɓauna a yankin a ranar Juma'a da ta gabata. Su ma tsaffin 'yan tawayen ƙabilar Tuareg sun ce sojoji da sojin hayar ƙasar Rasha na Wagner sun kai madakarunsu hari a ranar Juma'a. MINUSMA ta gaggauta ficewa daga Bear sakamakon taɓarɓarewar tsaro a yankin, da ma barazana mai haɗari ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda rundunar ta sanar a jiya Lahadi ta kafar sadarwar Twitter da a yanzu ta sauya zuwa kafar X. A jiya Lahadi, masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da ke ɗauke da su ya kife a ruwa, yayin da suke ƙoƙarin tsallakewa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa, yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da ƙara a yankin tashar mashigar ruwa ta Boulogne sun buɗe gudanar da bincike a ranar Asabar, sa'o'i kaɗan da afkuwar haɗarin. amma sai aka sauya akalar binciken zuwa Paris, kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yan Afghanistan maza shida suka rasa ransu yayin da kwale-kwalen da ke dauke da yan gudun hijiran ya nitse a cikin ruwa.
An jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan tawargar manyan malaman Islama na Najeriya da ta gana da shugaban gwamnatin sojin Niger General Abdulrahman Shani ta ayyana nasarar ziyarar. Malaman sun ce ganawar ta ba su damar bude kofar tattaunawa tsakanin sojojin da shugaban Najeriya Tinubu da kuma kungiyar ECOWAS. Ga dai Nasir Adamu Alhikaya da karin bayani a wannan rahoto.
Akwai maluma na addinin musulunci dattawa da kungiyoyi wanda su 'yan Niger suke kallon kimar su da darajar su a Najeriya, ana kallon kimar su da darajar su, sai a bi a nemi yaya za a yi a daidaita lamura.
Nan jagoran tawagar ce Sheikh Abdullahi Balalawo ke bayyana muhimmancin amfani da tsoffin shugabannin kasa da manyan malamai da ake mutuntawa a Najeriya da Niger don samar da maslaha. Shahararren malamin ya ce da yardar Allah bayan gana wasu da shugaba Tinubu za a samu matsaya mafi a'ala ga dukkan bangarorin, don matakin soja ba zaɓi ba ne a wannan yanayi.
To sai akwai bukatan a shiga da hikima, a zauna tare da su, a ja hankalinsu, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya domin su haɗu su daidaita su yi sulhu. Alkur'ani ya gwada mana wasu dokai.
Da yake ƙarin bayani, Farfesa Mansur Sokoto ya ce ko da irin karramawar tarba da tawagar ta samu, ya nuna an kama hanyar sulhu mai dorewa.
Sun dai nuna matukar damuwa dangane da matakan gaggawa da ECOWAS ta dauka, waɗanda suka hada da yanke musu wutar lantarki da rufe musu bodar Najeriya. Wannan angon sun dame su kwarai, saboda me? Saboda talakan Niger shi yake wahala. Mun yi wa'azi, mun faɗakar, mun ja ayoyi, mun yi bayanin muhimmancin zaman lafiya da yadda ya kamata kowane bangare ba da haɗin kai domin a samar da mafita, saboda babu alheri ga yaƙi ko kaɗan. Ina sa ran in Allah ya so, bayan wannan tattaunawa za a ci gaba da sulhu tsakanin ECOWAS da ita gwamnatin Niger har a kai ga gaci a cimma maslaha. Biznillah ta'ala ba za a yi yaki ba.
Ta bakin Farfesa Sokoto, shugaban sojan Janar Titiani ya ba da hakurin rashin ganawa ta kai tsaye da tawagar ECOWAS.
Ban hakuri da suka yi game da yadda aka kalli zuwan su mai alfarma sarkin musulmi, da cewa kamar ba su samu tarba yadda ya kamata ba. Ya bayyana irin halin damuwar da ƙasar su take ciki wannan lokaci kwana biyu bayan yanke musu wuta. Ya bayyana dai bayanan da za a isar da su ga gwamnatin Najeriya, kuma ya ba da hakuri sosai akan wannan matsala.
A tawagar akwai Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, Sheikh Karibullah Nasiru Kabara, Sheikh Ibrahim Dairu Bauchi, Farfesa Salisu Shehu, Dr. Khalid Aliyu da sauransu. Kungiyar Arewa Ina Mafita karkashin jagorancin Hajiya Zainab Turaki ta shirya gangami na musamman a Kaduna don nuna farin ciki kan matakan da malaman suka dauka.
Ayi sulhu, manya malamai da sauransu, sarakuna a zauna ayi sulhu. Sulhu shine yafi komai.
Ma'ana kin ji dadin zuwan malamai kenan da suka yi jamhuriyar Nijar?
Kwarai da gaske na ji dadi sosai, na jinjina musu. Domin suna neman haɗin kai ne yadda za a zauna lafiya, dama malamai su suna nema ne a yi zaman lafiya.
Yanzu za a jira a gashin sulhu za a yi da ECOWAS ko za a ci gaba da tankiya. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma Dalla a gaida Nasiru da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Lahadi aka sako 'yan jaridar nan 'yan kasar Iran da aka daure shekaru biyu a gidan kasu bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a tsare a hannun 'yan sanda a kasar da ya janyo bore da zanga-zanga na tsawon watanni. Bayan sakota daga gidan kurkukun Evin da ke birnin Tehran, Nazila Marufan ta ɗora hotonta ba ɗan kwala a kanta a kafar sadarwa ta zamani, inda ta yi kunnen uwar shegu da dokar sita ta jiki ga mata na gwamnatin Islam a ƙasar. Kar ku amince da bauta, kun cancanci abu mafi kyau, abinda Nazila ta rubuta kenan a shafinta na X, wanda aka fi sani da shafin Twitter a baya da shafinta na Instagram. An ganta a hoton da ta dora a rike da fulawa a hannunta ɗaya, inda ta ɗaga hannunta ɗaya sama tana nuna alamar yin nasara. Marufan, wadda kafofin yaɗa labaran Iran da ke waje suka ce yar shekaru 23, ta wallafa hirar da ta yi da Amjad Amini a kafar labaran Mustajil ta yanar gizo a watan Oktoban bara. Amjad Amini shine mahaifin Mahasa Amini wadda ta rasu a tsare a hannun yan sanda a watan Satumbar bara bayan zargin da aka yi mata na karya dokar sa sutura lamarin da ya janyo zanga-zanga da bore na tsawon watanni a kasar. A cikin hirar Amjad Amini ya zargi hukumomin Iran da shirya ƙarya game da yanayin da ya yi sanadiyar mutuwar ‘yarsa. A jiya Lahadi fada ya barke a kudancin garin Iyala da wasu sassan kudancin jihar Darfur cewar Ganau lamarin da ke barazana laƙuma yankin na Sudan da ke fama da yaƙi. Fadan ya haifar da tashin hankali a duk rana a titunan Khartoum babban birnin kasar da a halin zai zama fadan kabilanci a sassa kudancin Darfur da daddaita mutane fiye da miliyan 4 a cikin kasar ta Sudan da tsallakawa iyaka zuwa Chad, Masar da Sudan ta Kudu da ma sauran kasashe. Fada tsaka na sojojin Sudan da dakarun kattakwana ya rika shiga yankin Iyala gari na biyu mafi girma daga lokaci zuwa lokaci kuma wani wuri na musamman a yankin na Darfur da shi ne ke fama wado da shi ma ya dade yana fama da matsaloli. An kwashi kwanaki uku ana bata kashi na baya-bayan nan inda sojojin da dakarun kattakwana na RSF suka rika cilla makaman atlare kan gidajen zaman jama'a kamar yadda wasu Ganau suka shaida a kamfanin dillancin labaru na Reuters suka ce fadan ya lalata ta wutar lantarki da ruwa da kuma sauran na'urorin kafafen sadarwa.
A gaida Hawwa da jakaranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kasar Ghana da tana fuskantar matsanancin hauhawar farashin kayan abinci domin ta kasance a cikin sahun kasashe goma na duniya da aka fi samun tsadar kayan abinci a cewar wani sabon rahoton babban bankin duniya. Hakan kuma tsadar kayan abincin ya samu wato ya sa ana samun hauhawar farashin kayayyaki wanda ya karu daga kashi 41 cikin 100 a cikin watan Yuli, wanda masana suka ce ka iya tilasta babban bankin kasar Ghana ta ya kara wato kudin ruwa akan rance da ake bayarwa da nufin samar da sauki ga tattalin arzikin kasar da ke cikin mawuyacin hali. Idris Abdullahi Bako na dauki da karin bayani.
Rahoton ya danganta hauhawar farashin abinci a Ghana da sauran kasashe masu karami da matsakaicin karfi da abubuwa daban-daban kamar tabarbarewar hanyoyin samar da kayayyaki, faduwar darajar kuɗi, hauhawar farashin mai, canjin yanayi da kuma illar annobar COVID-19. Shugaban hukumar kididdiga ta Ghana Samuel Kobunanim ya sanarwa manema labarai cewa hauhawar farashin kayayyaki ya tashi daga 42.5 cikin 100 a watan Yuni zuwa 43.1 cikin 100 a watan Yuli, kuma tashin farashin kayan abinci ne ya haifar da hakan wanda ya karu zuwa kashi 55 cikin 100 daga kashi 54.2 cikin 100 a watan da ya gabata, wato an samu karuwar 8% cikin 100. Sannan farashin kayan da ba na abinci ba ya karu zuwa 33.8 cikin 100 daga 33.4 cikin 100.
Both food and non-food perspective, we see an upward trend with food inflation inching up by 0.8 percentage points between June and July.
Wasu 'yan kasuwa birnin Accra sun sanarwa muryar Amurka cewa lallai farashin kayan abinci sun haura kuma sun yi kira wa gwamnati da ya taimaka a kawo ƙarshen hakan.
Sunana Jamu Jana, M Jana Enterprise daga Nima. Shinkafa dai ya ce bisa kadan especially ya muna kiran wani wai shinkafan wake an kara kamar 46 each. Kingstar kan ga shi aka lashe muna sirwa 400 amma yanzu aka ga 46 kiran da zai gwamnati ne kamar cewa wai a introduce wani extra tax shi da a shiga muna ciki a gani
kayan duka ya fi tsada ga hanyar Niger an kulle kayan bai zuwa Niger bai zuwa yanzu ba Niger ciki kasuwa ni mama wanda suka yi da kadan nan sun ga muna sai da gotoku 85 yanzu wai na miliyan ba
daya shi da mushi 60-70 yanzu 120-110-180
to gwamnati mai duba
kuma ya rage muna
canji na problem.
Masani kan tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Adam Attijani yayi bayanin dalilin hauhawar farashin abincin.
Farashin kaya da ake samu nan kasar Ghana ya haura sama da kaso 43 cikin 100, mafi yawanci kuwa bangaren abinci sune suka fi taimakawa wurin samun yawan karin farashin kaya. Dalili kuwa Ghana da sauran kasashe mafi yawanci suna dogaro da kasashen waje ne wurin samar da abinci, musamman kasar Russia da Ukraine wadda duk duniya sun fi sauran kasashe ba da bangare na hasi. To fadar Ukraine kuwa da Russia ya kawo cikas kan Ghana da su wasu kasashe saboda abincin bai zuwa kamar yadda da ake samu. Ragowar zuwan su kuwa sai aka samu wato abincin sun yi tsada.
Shin ko ina mafita?
To sai dai Central Bank duk lokacin da abu ya kasance aka hanyoyi da suke bi su magance yawan karin farashin kaya sune su daga kudi da ruwa, abinda muke cewa policy rate. Wannan policy rate kuwa idan an daga shi za a samu tsadar rance, kuma za a samu tsadar rayuwa, yadda za a yi kudi da ke hannun mutane ya ragu, yadda za a yi kada mutane su ringa amfani da yawan kudi don zuwa su sayi kaya ɗan kadan. Wannan kuma yakan taimaka a samu yawan karin farashin kaya.
Kasar Ghana wacce ke fama da wahalar farashin kayayyaki tun daga shekarar 2021, lamarin da ya haifar da matsin rayuwa ga mazauna kasar, ta kasance ta takwas a jerin sunayen kasashen da ke fama da tsadar farashin abinci a duniya. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Agai da Idris Abdullahi Bako, wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Da har kullun ke bibiyar lamarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za mu ɗaura kan batun rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin wasu mabambantan ƙabilu a jihar Taraba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Bayan shirin da muka gabatar a makon jiya kan ƙorafin sallaba makiyaya kan yanda 'yan banga da izinin tsohuwar gwamnatin Taraba suka tarwatsa jama'arsu ta hanyar kisa da kwace musu shanu da sauran dukiyoyi, 'yan ƙungiyar cika aiki da suka samu wannan hurumi a ƙaramar hukumar Gasol da Bali sun bugo waya da neman maida martani. In za a tuna, shugaban sallaba Ardakiri ya nuna farin cikinsu bisa nasarar cike madugun 'yan banga Chairman Jildi da jami'an tsaro suka yi a yayin da yake shirin tafiya maka aikin hajin bara. Bayanan na nuna yayin da ake tsarar Jildi a Abuja don binciken zargin kisan kare dangi da ya jagoranci wa sulbawan da suka haɗa da Katsinawa da Zamfarawa da yawancinsu ba sa iya magana. Shugaban kwamitin aiki da cikawa mai takin kwamitin zaman lafiya a Gasol da Bali, Zubairu Sajo, ya tabbatar ɗaukar matakai kan sulbawan, amma ya hakikance iya miyagun iri ne kaɗai suke taɓawa.
Sana hukumomi guda biyu, ina gara gaya maka idan ka ji an sata rago, an ce maka ragonka ya ɓata, ka tsaya da nema, ba wanda ya ɗauke ta ɓata ta yi, ba ma maganar mutum ba, rago ya barbata a kasan ɗin, ba abun da yake ɓata a kasan ɗin yanzu. Zaman lafiya irin wannan ma mun shafi shekaru sama da 20 da ba mu samu irin wannan zaman lafiyan ba, domin da can kafin kidnapper ya zo ana ɗan sace-sace, ana ɗan tare hanya a bugi mutane a karɓi mashin, to wa'innan duka sun tattaru sun bari, ba wanda yake yin sa. Ɓarawon gari ma yanzu ya bar satan don ya san cewa in mun kama shi za mu ladabta. Mutane sun koma masuguninsu, sun yi nome-nomensu, babu inda ya rage, yanzu ba a noma saboda wai ko tsoron wani abu. 12 na dare za ka ɗauki kayanka ka je kowane ƙauye a ƙasan Gasol da Bali, ko karfe 3 ko karfe 4 motocin sifiri suna yawo suna ji da kayaki, ba mu da wani matsala. Yanzu noman da aka yi a ƙasan Gasol da Bali an yi shafa shekaru da yawa, ba irin wannan nome-nomen ba.
To honorable, akwai bayani da ke cewa a lokacin da kuka yi wannan haɗaka na jami'an tsaro na kuna cikin gida, 'yan vigilante da 'yan banga da hunters haka da sauransu, akwai wasu ƙabilu da kuka ware, kuka kora, kuka takurawa, kuka azalgalgale su da kisa haka da kwace da sauransu, amma kuma cikin ƙabilunku akwai gurɓatattu waɗanda kun ɓoye su a gida, menene gaskiya al'amari kuma dangane da wannan?
Ya ka muka ji suna cewa mun kori Katsinawa, mun kori Sullubawa, na ji a bakin wani dillalin su mai suna Rokiri. Wannan maganan banza yake yi a inda aka bashi ardo a Yerima, sarkin Yerima ma bakati ne, mutanen Yerima kashi 75 cikin 100 duk kasinawa ne, mutanen Borno kurukuru, ardon Borno na yanzu, ardon Borno bakati ne, sarkin Sabon Gida Bazanfare ne da jama'ansa, kashi 60 cikin mutanen Sabon Gida Zanfarawa ne. Yanzu haka nake maka magana ranke dade, akwai Zanfarawa a Kororofa, akwai Zanfarawa a Bali, yankin Garbabi in ka je Sunte suna nan, suna shin kasuwan Iware, suna shin kasuwan Tella, wanda mun tabbatar su ba barayi bane, shi yasa bamu taba su ba. Akwai Kasinawa da yawa, akwai Zanfarawa a yanzu muna shin kasuwanni da su. Mu Zanfarawan da Kasinawan barayi muka kora, ba Zanfarawa kowani ba Zanfare ko kowani ba kafine bane, Zanfarawan barayi da Zanfarawan Kasinawa shi muka kora.
Shi kuma Bakar Bello da ke zaman sakataren dattawan Gasol ya wanke ardakiri daga zama mai laifi, sai dai ya ce tahowar ƴan uwansa daga Katsina da Zamfara ya jayo masa tamkar mai kare masu aikata laifuka, dan haka saka yi musu da rimikiya.
Bamu zabi kowa ba, mun kori barayi shikenan. Azo Tiri da Azo Sajo a cikin su wayennan sun dade suna zaune kasan mu, kuma mun zanna da su lafiya shekara 20 zuwa 40 da wani abuta da suke zanne. Muna zanne da su lafiya lafiya ba komai, sanda ƴan uwansu aka koro su da sakanin Kasina da kuma Zamfara, suka dawo nan suka zo sai suka zauna suka rabe da su, suna zaune tare suna mana illa. To a illan da suke yin nan, mun sha kiran Azo Kiri, mun sha kiran Azo Kiri. Azo Kiri, mutanen kafa ko kuwa ƴan uwanka nan sun sha tare mana hanya da sauransu. Akwai inda aka koro wayansu daga kan hanyar Gasol, gidansa suka yi, gidan Azo Kiri. An mun faɗa masa ya ce a'a ba yaransa ba, shi bai taba sanin wani ba. Mun sha wannan ya kai wajejen su uku, yau ya kai ga muka ce to Azo Kiri kai zamanka anan bai zauna mana ba, tashin ka zai fi alheri. Muka faɗa masa ya ki ya tashi, mu kuma ran da muka tashi muka ta da su gaba ɗaya su tafi. Azo Kiri ya gudu ma kafin nan fa, ya tashi a garin ya bar family nasa ne, mutanensa ne kadan ya suka bari, kuma har shanun su suka sun tafi da shi kafin muka je muka farma gidan muka ce to su tashi gaba ɗaya su tafi. Kuma haka muka sa su gaba suka tafi.
Arda Bubatela ɗaya ne daga masu sarauta gargajiya karkashin Lami Dan Gasol ya ce shi kansa an kama shi yana biyan kuɗin fansa, don haka yake farin cikin matakan da aka ɗauka kan waɗanda ya zayyana da ɓarayi. Yana mai ƙara da cewa a yanzu haka kawai akwai sauran sallabawan da suke zaune da su a yankin.
Aka kore su da wasu Zanfarawa na wannan yanki naku, yaya yankin yake yanzu?
Yanzu wurin ya zauna shiru, noma ana yi, kiwo suna ana yi, kauyuka guda shida wanda na san suna Juma'a suna da dagatai an tarwatsa su, akwai Anema, akwai Garwa, akwai Baba Juli, akwai Dali, akwai Jola Kareje, akwai Jauromanu, duk wannan kauyuka suna Juma'a an tarwatsar da su an kore su. Amma yanzu duk sun koma suna noma suna harkokin su na yau da kullum, sun zauna lafiya. Sannan muna da Sulubawa a gabar da mutum biyu, akwai gidan su Alhaji Rabiu, akwai gidan su Alhaji Bawa, suna nan kudu da Namne. Duka wannan Sulubawa ne da shanunsu na Bokolo suna nan a yankin Gasol local government a yanzu haka, suna nan muna mu'amala da su lami lafiya. Barayin mu ne muka kora don mu zauna lafiya, duk wani wanda yace an kore shi yana cikin barayin da suka addabe mu a kasan mu, so aka kora.
Bayan bayanan waɗannan da ke alaka da kungiyar aiki da cika ta Gasol da Bali, dan kasuwa daga jihar Bauchi Abdulhamid Abubakar da ke harkokinsa a yankin Gasol da Bali ya bayar da shaidar wuce gona da ilimin 'yan bindigar da hakika ba sa aiki bisa ka'idojin aiki da aka gindaya jami'an tsaro na hukuma.
Sunana Abdulhadi Abubakar Suleiman, ina nan a cikin garin Bauchi, 90th Railway, wurin Gombano Primary School, nan ne anguwa na yake.
To yi mana bayani da kasawa da wannan shiri na da ya shafi Sulubawa a jihar Taraba. Kana so kai wani wata magana kai, me kake son faɗa ne?
Da na saurari Sulubawa a wani shirin ka a cikin ciki da gaskiya, ni na buƙaci kuma a ce ni ma na tofa albarkacin baki na akan abun da na sani gaskiya tsakani da Allah, kamar yanda abun da nake son sanar da kai shine ni dan Bauchi ne, kuma amma na kan tafi garin mutum biyu da ke Gasol local government Taraba state. Akwai abun da na sani wanda akwai wani Bazanfare a nan inda nake zama opposite da bakin kasuwan Buhu, yana sayar da turare, wani aran ma mahaddacin Alkur'ani wanda ana karuwa da shi a wannan gari yana koyar da mutane shauransu da shi da wani bakatsi ne abokinsa sun yi noma a nan in ka bar mutum biyu ka kama hanyar wani gari ana ce masa talla kamar da aka tafi Okari sun je duba gonansu a nan waɗannan me ke da suna ake faɗa ƴan banga suka kama su suka cewa suna zargin su kawai suna ganin suka ce wannan bazan fare ne wannan bakatsi ne suka ce eh mu bazan fare wani bazan fare ne ni wannan bakatsi ne eh mu ne amma mu ƴan kasuwa ne mun da a ƙasar nan muna aran ma ne wannan da shagon turare wannan da shagon ko menene sanannu ne ku zo ku je abincika a cikin garin mutum biyu wayannan ƴan banga suka ki shi wannan bazan fare wannan aran ma haddacin Qur'ani yace ma bakatsi nan mu musulmai ne alama yau na nuna yau ba za mu dawo gida ba don haka abun da ke da akwai kawai mu maida al'amari mu ga Allah mu koma ga Allah har aka kashe su aka musu kisan gilla na wala kalmar shahada suke kuma su mutanen mutum biyu yau in za a je a tambaye su ko kuma inda wani wanda aka sani kamar inda na faɗa za su ga amma lallai akwai wannan abun ya faru
a kokarin jin ta bakin wa'in ma tsohon gwamnatin jihar Taraba Darius Dixon Ishiyaku ko mukarrabansa da amulkinsa chairman Jildi ya zama gagaru mun tattaba tsohuwar kwamishinan labaru ta gwamnatin Mr. Louis Emmanuel amma ta nuna ba ta da hurumin yin magana dan a yanzu ba ta kan kujera wannan yasa muka binciko tsohuwar zantawa da aka yi da ita lokacin da zargin zubar da jini na su chairman Jildi yayi yawa inda ta nuna sam gwamnati ba ta bada dama a kori wani jinsin mutane ha kawai daga jihar ba
To sunana Honorable Louis Emmanuel, Commissioner Information and Orientation.
Ato garin kirde menene makasudin taron manema labaran nan da kuke?
Dalili abin da ya sa muka tara ɗan jarida su zo a fayyantar da su so da a ga ma jama'a gunda ke tafiya. Don akwai wani kaje ne da aka yi aka ce gwamnati tana da hannu akan abin da ke faru a kasan Bali da Gaso. Mun ce a'a, ya gwamnati da ta sa hannu kuma akan a ce ana kashe mutane. Ai tun da fari kalmomin wannan gwamnati in mun bincika in mun duba ita ce ka bani zaman lafiya ne zan ba ku cin gaba kuma tun 2015 da gwamnati nan ta soma na ga cin gaba ta zo ta samu kasan nan da damuwoyi jewa amma ubangiji ya amfani da shi har ya sa kome ya labe to a kwana tashin da gwamnatin ta kusa ta shute cin dace ita ne kuma tana kwagulo damuwa wancan katsan
Masu sauraro da haka zamu jawo wannan shiri biki tare da fatan waɗanda haƙiyara ta a wuyansu za su sauke nauyin da ke kansu don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin dukkan ƙabilun da wannan tashin hankali ya shafa yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilin mu na jihar Taraba Muhammad Salisu Lado Nasir Alamele Kaya ni Sarfi da Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
ta gaida Sarfilu yanzu ko da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun amince da bude kofar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kaucewa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi Rundunar ruwan jadda zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin ƙasar bisa dalilan taɓarɓarewar tsaro. Bayan 'yan sa'o'i rundunar ta ƙara da cewa a yayin aikin nata a nan sojojinta uku sun rasa rayukansu lokacin da aka buɗe musu wuta a wani harin samame da aka kai musu. A jiya Lahadi masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da ke ɗauke da su ya kife a ruwa yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da suke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da ƙara a yankin tashar mashigar ruwa ta Bolognon sun buɗe wa gudanar da bincike a ranar Asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin amma sai aka sauya akalar binciken zuwa Paris kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. A jiya Lahadi aka sako ƴan jaridar na ƴan ƙasar Iran da aka ɗaure shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a hannun ƴan sanda a ƙasar, lamarin da ya janyo bore da zanga-zanga ta tsawon watanni.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiya, sai kuma can da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya da gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya ya bada umarni. Gaban injiniyan mu na wannan safiya Mr. Charleston Babaya ko Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.